الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الدسادوا مجلسنا تقوص أتكين مجالس أمنا تفسير القرآن من جرما أتكين ودنا وتعنا رمضان من البركة wannan shekara ta hijira ta 442 wanda muke a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 8 ga watan Ramadan hijira ta 442 wanda ta yi daidai da 20 ga watan 4 shekara ta 2021 ta miladiya yau insha Allah zamu ci gaba a inda muka tsaya a cikin suratul furqan aya ta 24 zamu tashi yau insha Allah amma kamar yanda tsarin yake zamu fara da amsa tambayoyi da suka zo akwai tambaya da suka zo ta email din email da waɗanda suke turowa ta email wannan yace assalamu alaikum akramakallah barka da wannan lokaci Allah ya kara lafiya ya tsare imani amin ya sheikh mun kafa cooperative society a gurin aikin mu muna saving wani kudi daga albashin mu na kowane wata yau kimanin shekara 6 da kudi ya fara yawa sai muka fara business yadda muke yi shine mutun zai cike form na bukata wanda a ciki zai bayyana abubuwan da yake so a saya masa sai mu shiga kasuwa mu saya masa items din duk yadda kudin items ya kama sai mu kara 10% kashi 10 cikin 100 a matsayin ribar mu domin hidima da muka yi ko hakan ya halasta jazakumullahu khairan wannan ya halatta amma akwai yan gyare-gyare da ya kamata ku na farko mutum wannan nau'i na ciniki shine nau'in murabaha lil amiri bishira wanda an yi ta sabani akan ta amma daga baya abinda fatawar taron malamai na duniya na majma'al fiqhil islami ya tafi akai shine nau'in ciniki ne da ya halatta shine ka ce ma mutum ga abinda kake so kuma idan ka sayo yayi alƙawarin zai saya kuma bisa wannan alƙawarin dole ya cika idan aka sayo abu to idan tsarin kamar yanda suka yace a tambayar ita jam'iyyar da suka kafa ta cooperative din in aka cike wannan form din to kamata yayi kuma a ƙara a cikin form din da alƙawari mai daure mutum wato wanda abin da ake ce ma alwa'dul mulzim alƙawari kan cewar zai sai wannan abu kuma ya halatta su sanya masa ya biya wani kuɗi wanda zai zamanto ake ce masa hamishul jiddiya wato abin da yake nuna cewar da gaske yake yi zai saya amfanin wannan kuɗin da zai bayar shine idan suka siyo kayan shi kuma ya fasa to in suka sayar asarar da suka yi sai su dauka daga cikin wannan kudin tunda duk mutumin da yayi alƙawari wanda sanadiyar wannan alƙawarin ya sanya ma wanda yayi ma wannan alƙawarin yayi wata asara to sai an lizinta masa biyan wannan asarar a bisa asali na mazhabar Malik wannan asali ne da mazhabar Malik ta zo da shi idan mutum ya ce maka yarhamukallah idan mutum ya ce maka ka je kai aure sadakin yana kaina sai je aka daura aure kuma bai biya sadakin ba to alkali zai lizumta masa dole sai ya biya dole sai ya biya bisa wannan ba za a ce to wannan tsakaninka da Allah ka je kai ta tuba ba a'a duk wanda yayi wani alkawari da ya sanya ma wanda yayi wannan alkawarin ya shiga cikin warda ya shiga cikin rigima ta kudi saboda wannan alkawarin to wajibi ne ya fitar da shi daga cikin wannan warda to abinda za su kara a ciki na'am to sanarwa na'am akwai masu mota da Allah Honda Accord lambar Abuja ABJ622FX da kuma wata Honda Accord Hennessy number tarauni TRN 87 AG. Allah ana neman su je su janye motocin su daga inda suka aje. To in suka cike, in ya cike wannan form din kuma yayi alƙawarin cewa zai sai kaya, kuma wannan 10% da suke sawa ba za su ce 10% a maimakon hidima ba, tunda ai dama duk wanda zai yi kasuwanci ai dole sai yayi hidima, ba su ba aiki yasa su ba, ba aiki yasa su ba, dan inda aiki yasa su za su caje shi akan hidima, to kuma wannan mu'amala za ta zama wata mu'amala ce daban, mu'amalar wakala ce. A lokacin nan ba za su dauki wani zaman ba, kuma a lokacin nan sun zama to kan cewar a dole sai ya ba su kudin. To kaga kwatin da ba kudin yake ba su ba, su za su yi amfani da kudin su, kaga wakala ba za ta shigo cikin nan wajen ba. Saboda haka kasuwanci ne, a wannan 10% din za su dauke shi a matsayin riba ne, murabaha, riba su ce. Cewa ga abin, kuma dole sharadi ne ya zama to cewar kudin babu babu algus, babu rufe aibi, tabbas haka kudin suke. Koda sun samu, koda shine ya je ya gaya musu ga kudin da ake sayarwa, da suka je saya sai aka ba su discount, aka yi musu ragi, dole sai shi ma ya samu fa'idar wannan ragin, sai sun masa ragi in ya so sanya 10% din su. Saboda haka wannan mu'amalar ta halatta, amma kuma ba za su kulla akadin ciniki da shi ba, in ya cike form din da wannan alƙawarin zai saya, to ba za su kulla mu'amalar ciniki ba sai bayan sun siyo kayan. Da in suka kulla mu'amalar ciniki a lokacin da yake cike form din cewa zai saya da kuma ribar 10%, to sun yi bai'u ma laysa inda, sun yi ciniki, mutum ya sayar da abin da bai mallaka ba. Dole sai bayan sun siyo kayan, sun mallake su, sun dauki daman din su, sannan sai a kira shi ya zo ya sa hannu akan contract din saye da sayarwa, sannan ya rinka biya a hankali. Don suka yi wannan gyara ta zama to mu'amala wadda take halattacciya. Sannan tambaya ta biyu wannan ya ce, Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Dan Allah malam, har yanzu tsarin da babban bankin kasa ta fitar, ya fitar bai fara aiki bane na bada rance, babu kudin ruwa a sharuwa lafiya. A gaskiya ya fara aiki, amma bankunan musulunci wanda za a yi ta hanyar su, su ne har yanzu suna dardar, ba za su iya ba, saboda haka sai manya-manyan kastamomi suke yi ma, amma ya fara, manya-manyan kastamomi suke yi ma, amma irin jama'ar Annabi ya ku bayi, to su al'amarin ya zamanto ya faskara. Amma ina yi muku albishir, bankin Nirsal na karamar karfi, waɗansu ce masa Nirsal, waɗansu ce masa Nairsal, za su buɗe platform ɗinsu ga ƙananan 'yan kasuwa na wannan bashin. Kuma ma ina kyautata zaton da tun juma'ar da ta wuce za su buɗe, ba da daɗewa ba za su buɗe. To su dama, shi dama wannan bankin ta hanyar sababbin banki yake so ya rinka raba wannan bashin. Da yana raba, an yi ta raba, mutane sun yi ta tambayar fatawa, an yi ta turo musu kuɗi amma da tsarin interest. To yanzu za a fitar da wanda yake shi kansa Nirsal ɗin zai yi ba da tsarin interest ba, ba da daɗewa ba za a fara nan da sati ɗaya ko biyu kamar yadda suka ce. Saboda haka insha Allahu wannan shi ne wanda yake jama'a masu ƙaramin ƙarfi, insha Allahu za su samu cin gajiyarsa. Kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yassare shi, kuma ya sanya shi ya zamanto sanadiyar mabuɗin ƙarfafa tattalin arziki da ya rage raɗaɗin talauci a wannan ƙasa tamu. Sannan wannan ya ce, Allah ya ƙara malam lafiya da tsoron Allah, amin. Malam, dan Allah, waɗanda sunaye ne ismullahil a'azam, Allah ya mai da malam gida lafiya. Eto ismullahil a'azam, wato haƙiƙaninsa Allah ya bar makansa sani, sai dai akwai addu'o'i da aka yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ambata cewar wanda ya wannan addu'ar ya yi addu'a da ismullahil a'azam. Daga ciki, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta almannan ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram, da kuma Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta alwahidul ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A wani kuma ya zo a wani athar cewa ismullahil a'azam a cikin ayoyi guda uku ne, alif lam a cikin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da kuma alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da kuma wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim to duk wannan wa'anatul wujuhu lil hayyil qayyum da kuma wa'anatul wujuhu lil hayyil qayyum shi yasa wadansu suke cewa ismullahil a'zam shine al hayyul qayyum to Allah ya bar makansa sani da wannan tare da cewa akwai shi akwai sunan sai dai cikin hikimar Allah Allah bai bayyana shi ba ya bar shi ga ijtihadi da mutum zai yi wajen kokarin kiran Allah da dukkan kyawawan sunayen sa dan mutum ya kira Allah da kyawawan sunayen sa to wata ran Allah yadda zai ci karo da wanda yake shine ismullahil a'zam wanda idan aka roki Allah da shi yake amsawa Allah ya bamu dacewa na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
الله يأتي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا إن الجنة أولنا الرانا وترانا تاشن القيامة خير مستقرا سوني ما في الخير أوجن زمه wato amazaunan su sune mafi alheri bisa ɗan wuta wanda aka ambata wanda aka ambaci wato mazaunin su wa ahsanu maqila kuma sune mafi kyawun wurin baccin kailula al maqil shine wato makanin hutu wurin hutu da jin dadi tare da iyali da kuma wato yin kailula a zamanin kailula ato bayan Allah madaukakin bayan Allah jalla wa ala ya fadi halin ɗan wuta yayin da suke ganin mala'iku waɗanda bayan ya fadi halin wato mujrimai wanda ya bayyana laifin su da rashin kaunar haduwa da Allah da kuma girman kai da kuma tsaurin kai ga Allah to sai kuma Allah ya fadi makomar su da cewar ran da za su ga mala'iku babu farin ciki a gare su a wannan rana saboda tsananin da za su fuskanta daga mala'ikun azaba to sai kuma ya fada halin yan aljanna wanda ishara ne ga muminai tunda waɗancan su ne mushrikai to yan aljanna kuwa su ne muminai wanda suka bada gaskiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mushrikai suke tozartawa suke wulakantawa to a bisa akasin yanda yan wuta suke cikin tsanani su matabbatar su wato wurin zaman su shine mafi alheri shine aljannar dawwama kuma shine mafi kyan wajen hutu wato in kana iya sifanta wato wajen da ake kailula dabi'arta baccin shi ma'anarsa baccin rana kuma baccin rana daga cikin alamomin ni'ima ne masu ni'ima sune suke baccin rana amma wanda yake kullun yana fafutuka yaushe ya ga lokacin da zai je ya ce wai lokacin hutu yayi zai je yayi kailula babu zancen wannan in ya fito tun safe to sai rana ta fadi sannan zai koma to in ka ji ana kailula ana cikin ni'ima ne to ishara ne to ita kuma kailula a bisa dabi'arta ana yin ta ne a waje mai ni'ima saboda lokacin tsananin zafi ake yin ta dan haka zaka samu waje wanda yake mai ni'ima nan ake kailula akwai biruha a gonar Abu Talha al-Ansari wadda take mai ni'ima ce kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam take idan ka shiga kofar Malik Fahad kofa ta 20 da kofar da take arewa kofar Malik Fahad kofa ta 21 23 har zuwa kofa ta 21 kana shiga daga kai dama a al'amudi na farko a tsakiya anan ne inda mahallin yake da an sanya mahallin an sanya hadha mahallu bi ruha mu da aka gina masallacin a gaban mu mun gani sai aka je aka cire saboda mutane sun maida wajen sallan nafila sai ga an yi dogon layi ana sallan nafila ana itikadin akwai wata falalata daban su kuma sun sani dan sanin tarihi nan shine mahallin wannan lambun kamar yanda aka ruwaito Abu Talha wataran yana salla yana yin nafila a cikin masallacin saboda itatuwan irin sun sarkafe juna yana da wani irin duhu na ni'ima da iska mai sanyi da kuma rijiya wadda take mai ruwanta mai dadi mai sanyi har ya tsaya yana kallon wani tsuntsu yana ta yawo har ya sanya shi rafganwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin wannan lambu na biruha yayin baccin rana saboda ni'imar da ke wajen saboda ni'imar lokacin da aka saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma nagarta ba sai kun ciyar kun batar daga abin da kuke so sai Abu Talha yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukiyar da nafi ko da tafi kowace soyayya a gare ni nafi kowace so ita ce biruha na bada ita ya rasulullah ga Allah ka sanya ta inda ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakhin wato hodijam yace to je ka raba ma ƴan uwanka sai yace ka raba ma ƴan uwanka ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sarakunan duniya ne masu babakere masu sama da fadi irin wannan da har shiga yake yi yana ni imtuwa a ciki ai kaga sai yace sai yadda yayi da ita sai yace je ka raba ma ƴan uwanka ka raba ta ga ƴan uwanka ashahid shine wato inda ake baccin rana wajen ni'ima ne wajen da aka wajen da yafi komai ni'ima to in ana sifanta maka hutun aljanna to wurin da yafi kowanne kyau da aka tanade shi dan ai baccin rana to shine a aljanna amma ƴan aljanna ba sa bacci ƴan aljanna ba sa bacci domin kamar yanda yazo a hadisin Tabarani hadisin Jabir wanda hadisi ne ingantacce an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahlul janna yan aljanna suna bacci ya rasulullah sai yace annawmu akhul maut bacci dan uwan mutuwa ne wa inna ahlal jannati la yanamun yan aljanna ba sa bacci saboda shi bacci ana yi ne daga gajiya dan ai hutu bisa gajiya to shi ita ko aljanna babu la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub wahala bata taba mu a ciki ba a wahala balantana ce za a je a huta nishadi ne jiddadu a cikin nishadi ake saboda haka babu bacci a cikin aljanna dan haka da aka ce wa ahsanu maqila ba wai cewar akwai lokacin da ake aljanna ita ce mafi kyawun wajen baccin kailula cewa ana baccin kailula a cikin aljanna ba a'a wato an tanade ta da irin ni'imar da ake shirya ma mutum da ake shiryawa ga wajen kailula shine mutum waje wanda yake mai ni'ima ko mutum yana kewaye da iyalinsa da abubuwan shakatawarsa da abubuwan nishadinsa to yayin da waɗancan suke cikin azaba ita su kuma ƴan aljanna ga halin da suke ciki to sannan Allah ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yayin da Allah ya ce khairun sune suka fa alheri ana nufin wato sune suka fi alheri ta wato mazaunin aljanna da kuma wurin da ake tanada dan ai baccin kailula wanda ake dangana irinsa a cikin aljanna wato ya fi alheri mutlaqan ba tare da wani kaidi ba ko kuma dangane idan za ka iya suranta wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya da ya shirya ma kansa wajen zama kuma ya shirya ma kansa wajen ni'imar da zai samu yin baccin kailula to aljanna tafi wannan duk irin abin da kake tsammani domin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa abinda Allah ya tanadar ma bayinsa a cikin aljanna abu ne wanda yake ido bai gani ba kunne bai ji ba bai taba matsarsuwa a zuciyar dan adam ba wato ma kai tunaninsa ballantana ka je ka kofa ka ce za ka yi irinsa ko da a hayal ne a imagination bai taba zuwa a cikin imagination din mutum ba, abu ne wanda Allah shine kadai yayi. Ka san kuwa Allah guni ne wajen wannan duk imagination ɗinka, duk tahayyul ɗinka, in ka ga wata halittar ta Allah sai tunaninka ya buga. Wani tsuntsu ko wani halitta na kifi ko wani mutum da Allah ya bashi sifar halitta ko mace da Allah ya bata sifar halitta, in ka ga wannan sai ka ga abinda baka taba tsammani ma a cikin zuciyarka ba, domin Allah ya nuna maka cewa to abinda Allah ya tanada na halittarsa ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam. Saboda haka hayriyar da yake faɗa alherin, alheri ne wanda yake ya kere dukkan abinda ɗan adam yake sifantawa na alherin jin daɗi a nan duniya. To sannan kuma sai Allah jalla wa ala ya sake komawa da tunatar da janyo hankali akan tashin alkiyama, yace wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, kuma ka ambaci ranar da sama take kekkecewa da girgije, wa nuzila al mala'ikatu tanzila, kuma aka sassaukar da mala'iku sassaukarwa ta haƙiƙa, wato karka dauka saukarwar da mala'iku za su yi sauka ce ta majazi da za a ce hasken su ne yake sauka, a haƙiƙatan za a sauka, mala'iku za su sauko, kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul baqara inda yake fadan nuzulul mala'ika, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر سوكر الله والملائكة في ظلل من الغمام دملائكو أتكين واتو أتكين ينكي نجرا جزي haka za su mala'iku suke saukowa, wato za a kekkece sama. Wa futihati sama'u fa kanat abwaba, aka bude sama ta zamanto kofofi, wato sama za ta zamanto kofar saukar mala'iku. Mala'ikun wato a saman da za ta kece suke, domin a kowace sama daga cikin dabakokin sama din nan guda bakwai wanda Allah shine ya san iyakar kowace, akwai mala'iku. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, babu bigire na ɗani ɗaya, shine daga babban ɗan yatsa zuwa ƙaramin ɗan yatsa, haka ɗani ɗaya babu wani bigire face akwai mala'ika yana tsaye ko yayi ruku'u ko yayi sujada. Kun ga yawan rundunar Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san rundunonin ubangijinka sai shi. To duk waɗannan mala'iku Allah zai sauko da su doran ƙasa ranar tashin alkiyama. To shine Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ambata wannan ranar, tana nan tafi, ran da za a ga tashin hankali da abun ban mamaki, sama ta kece ta zamanto kofofi, mala'iku ta kece da giragizai, sannan mala'iku su sauko akan waɗannan giragizai farare, suna saukowa gungu-gungu, ɗabaka-ɗabaka, mala'ikun sama ta ɗaya ta sama ta biyu suna saukowa ta haƙiƙa. To Allah ya ce al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman, mulki a wannan rana tabbatacce shine na ga Allah yake ar-rahman, mulki na haqiqa tabbataccen mulki ga Allah yake, wato ya tabbata ga Allah ar-rahman. An sifanta shi da sunan ar-rahman domin wato muminai su kwadayi ga rahamarsa, cewa a ranar da za a tashi zanda zai zamanto mulki na haƙiƙa nasa ne a hannunsa yake, to kuma fa shine ar-rahman, shine ubangijin da suka yadda da shi, mai rahama mai jin kai. Saboda haka suna kwadayin cewa wannan mulkin ba mulki ne da zai tursasa su ba, ba mulki ne na jabberanci ba, ba mulki ne na fir'aunanci ba, mulki ne na ar-rahman, sarki mai jin kai, ubangiji mai jin kai ga wanda ya kadaita shi ya gaskata annabawansa. Saboda haka a cikin wannan akwai kwadaitarwa ga muminai, cewa a wannan rana da mulkin Allah yake bayyana, wanda yake shi kadai ne yake da wannan mulkin, tunda Allah madaukakin sarki, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin Bukhari da Muslim, da kuma hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin Muslim, yace Allah ta'ala zai ce aina mulukul ard, ina sarakunan ƙasa, ina sarakunan ƙasa. Sannan Allah madaukakin sarki yace sannan Allah madaukakin sarki ya ce mulki gabaki daya na sani, mulki gabaki daya na sani. Ainal jababira, ainal mutakabbirun, ina jabbirori, ina masu girman kai. Sannan Allah madaukakin sarki ya amsa ma kansa da cewa mulki nasa ne a wannan rana. Anal, Allah ta'ala zai ce anal malik aina mulukul ard, ni ne mai mulki, ni ne sarki, ina sarakunan ƙasa, ina sarakunan ƙasa. Kowa ajali ya zo yana cikin kabari, kowa yana cikin kabari, sai Allah shi akan kansa zai kira kansa, zai ma kansa kirari, yace anal malik, ni ne sarki, aina mulukul ard, ina sarakunan ƙasa. A riwayar Muslim a hadisin Abdullahi ibn Umar, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, ina jabbirorin, ina masu girman kai. Kaga mutum yana tafiya a bayan ƙasa har daga kafada zai yi, wai yana ganin kan cewa shi ya isa. Bayan gashi nan ka ganshi kamar wada, in ka je za ka kamanta shi da dutse, in ya bi ta gefen dutse kamar wada, abinda ma ya gina gabaki daya garuruwan. Ba ku ganin hoton da ake ɗauka, irin hotunan garuruwan da suke a gefen tsaunuka manya, sai ga kamar kwali aka sa a ƙasa. To amma ka ga ɗan adam da duk abin da yake da shi, bai kai innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula, ba za ka kai dutse a tsawo ba, amma sai ga yana daga kafada wai shi yayi tsawo saboda tsabar girman kai. To Allah zai kira irin wannan, yace ainal mutakabbirun, ina masu girman kai din, ina masu jabbiranci. Sannan Allah yace anal malik, aina mulukul ard. Wa kana yawman 'alal kafirina asira, kuma wannan rana, rana ce da ta kasance mawuyaciya ga kafirai, wato matsananciya, mai tsanani ce ga kafirai. Ishara ne a wannan ga cewar muminai ranar ba za ta zamanto mai tsanani a gare su ba, za ta zamanto mai sauki ce, Allah zai sauƙaƙa musu. Domin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce, fa idza nuqira fin naqur fa dhalika yawma idhin yawmun 'asir 'alal kafirin ghayru yasir. Idan aka hura a cikin ƙaho, to wannan rana ce wadda take mai tsanani, mawuyaciya. Alal kafirina ghayru yasir, ga kafirai ba mai sauki ba ce. Wannan mafhumin wannan ishara ce ga cewa ga muminai mai sauki ce. Domin kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad, kuma Imam Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin a tafsirinsa, cewar yayin a hadisin Abu Sa'idin al-Khudri da manzon Allah, wani sahabi, waɗansu sahabbai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, an ce ranar alkiyama rana ce 50,000 sana, tsawon shekara 50,000, yaya wannan rana za ta kasance ga muminai? Sai ya ce inna Allah la yukhaffifuha 'alal mu'min, Allah yana sauƙaƙe ta ga mumini, hatta ka annahu ma qada illa as-salata al-maktuba, sai ta zamanto kamar bai yi komai ba face kamar yanda yake yin sallar farilla. Duk tsawon ranar haka zai zamanto kamar yayi sallah azhar ne, kamar yayi sallah ne daga cikin sallolin farilla, tare da cewa kuma tsawonta shekara 50,000. Kuma kusan duk za a gama hisabin ne muntasafin nahar, lokacin walaha, lokacin rana ta yi tsawon walaha ɗinnan gab da sallah azhar, domin gwargwadon rabin rana Allah ya gama hisabi. Sauran abubuwan tashin hankalin wannan rana ne kawai, kamar yanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, wato babban razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba, su muminai. Mala'iku za su tarbe su, suna cewa to wannan fa ita ce ranar da aka kasance ana gaya muku za ta zo, ranar da ake ta gaya muku za ta zo. To ina ake gaya mana? A cikin Alkur'ani. Saboda haka wanda ake karanta musu Alkur'ani su ne suka cancanci mala'iku su karbe su, su tarbe su, su rinƙa yi musu wannan. To Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana yawman 'alal kafirina asira, wato mai tsanani ce bi khilafil mu'minin, sabanin muminai. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, kuma ka tuna wannan rana ita ce ranar da azzalimi yake cizon hannaye, yake cizon ƴan yatsunsa, wato bisa akan tsananin nadama. Kun san wannan bisa al'ada, idan mutum yayi nadama akan abu sai ya sa hannu a baki yana cizon yatsa cewa ina ma ina ma, da na sani kaza ina ma da na sani to a wannan rana rana ce wanda azzalimi azzalimi anan ana nufin wanda yake mi isa matuƙa wajen zalunci shine mushriki inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mai girma to mushriki wanda yayi zalunci ga kansa bai bauta wato bai ya hana Allah haƙƙinsa na kadaita shi da bauta domin wannan shine mafi girman zalunci wanda ka rasa wanda zake ma zalunci sai Allah ka rasa wanda zaka hada zaka hana haƙƙinsa sai Allah kuma haƙƙin nan Allah bai neme ka da abu wanda yake gagarbado ba cewa yayi kawai ka kadaita shi kar ka mayar da wani ya zamanto kini daidai da shi to azzalimi a wannan rana yana cizan a ranar da azzalimi yake cizan yatsansa yaqulu yana cewa ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya kaitona ina ma da na riki hanya tare da manzo da na riki hanya tare da manzo wannan shine nadamar sa wato ina yana kiran halaka yana kiran wato da na sani domin laitani tamanni ce wato kaitona ya kaitona kizo yau ki ga ainihin abin da za ake yin nadama akan sa ina ma da na riki hanya tare da manzo bai ce ina ma da na bi manzo ba sabo sai aka kawo da uslubin ina ma da na riki hanya tare da manzo wato hanyar da yake akai ni ma na bita wato ya bayyana cewa hanyar da na kauce na bita ba tare da hanyar da manzo yake akai ba ta kai ni ga halaka ta kai ni ga da na sani ina ma da ba wannan hanyar na dauka ba hanyar da shi manzo ya dauka ina ma da ita nabi kuma manzan da suke ta fada akan sa wannan ayar duk da ta zo da wannan siga ta cewa azzalimi yana cizan yatsa isha a cikin ta kuma akwai ishara ga wani azzalimin na musamman shine Uqbata ibn Abi Mu'aytin daga cikin mutanen da suke suna kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam duk da ba su imani ba yana daga cikin mawadatan Qurayshawa kafiri ne to bisa al'adar sa in ya dawo daga tafiya sai ya shirya liyafar abinci sai ya kira manya-manyan Quraysh to wata ran ya dawo daga tafiya kamar yanda Al-Wahidi ya ambata a cikin asbabun nuzul dinsa ban gani ba a cikin siyar amma Al-Wahidi ya ambata a cikin asbabun nuzul yace sai ya kirawo ya gayyato manyan Makka daga ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa al'adar sa da karuncin dabi'ar sa sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyata idan aka gayyace shi kowaye ko babba ko karami in aka gayyace shi sai ya amsa sai ya amsa masa yaje aka kawo abinci sai ya kici sai Uqbata ibn Abi Mu'aytin yace dan me ba za ka ci abinci ba sai yace ba zan ci ba sai kai shaida la ilaha illallah kuma ni rasulullah sai yace to in ne wannan za ka ci yace eh zan ci sai yayi shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abincin nasa to kuma abokin sa wanda suke kudda badadin sa shine Ubay ibn Khalaf dan uwan Umayyah ibn Khalaf su biyu ƴan uwa ne masu girman adawa masu tsananin adawa a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ubay ibn Khalaf shine yake shine ubangidan Bilal wanda yake azabtar da Bilal wanda yake azabtar da shi yake masa gashin kuma a Makka to sai da yaji labarin cewa Uqbata yayi shahada sai yaje ya same shi yace abinda kai kuma kai kenan bazan sake maka magana ba sai ka dawo a wato sai ka yi ridda da ya gaya masa wannan da ya gaya masa da ya gaya masa wannan sai yace masa yace masa da gaske ne ka shiga wannan addinin sai yace a'a ban shiga ba amma mutun ne yazo yaki cin abinci na wai sai nayi masa wannan shaidar sai naji kunyar ya fita daga gidana bai ci komai ba domin kamar aibi ne a wajen Larabawa sai nayi masa wannan shaidar sai ya ci abincin sai Ubay yace amma ma ana billadhi arda anka abadan illa an ta'tiyahu fatabsuqa fi wajhi ni kuma ba zan taba yarda da kai ba sai ka koma kai tofi ka tofa yawo a fuskar sa kuma to da ya gaya masa wannan sai Uqbata ya kafurta yaje yayi abinda Ubay yace masa yayi to sai ya yayi wannan to shine wannan ayar take ishara ga irin wannan azzalimi amma ba ta kai bata takaita akan sa ba duk wani azzalimi ranar alkiyama da ya baude mu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wannan da na sani ya kira ma kansa kaico ya kira ma kansa da na sani yace ina ma da hanyar da na dauka hanyar manzo ce wato kukula akwai bambanci tsakanin ina ma da nayi koyi da manzo ina ma da na dauki hanyar manzo koyi da manzo za a iya cewa wato ka zamanto a cikin irin hali irin nasa da dabi'a irin tasa to amma da na dauki hanyar manzo shine na bar duk wani abu na kama hanyar da yake ina bin sa sau da kafa domin wato ko yaushe alqur'ani yana amfani da hanya ga larabawa wajen misalta wajen kawo misalin shari'a saboda babu wanda ya san tashin hankalin da ke cikin baude mu hanya irin balaraban daji saboda yadda sahara take ba ta da wata hanya da take da alamomin tafiya nan ba za ka ga an ce in kai za ka ga an sanya maka allo ba ga hanyar Katsina ga hanyar Kaduna ga hanyar Abuja ba za ka bace hanya ba to can babu babu alama akan hanyar ballantana ma ka samu hanyar da ka ce ga inda zaka je idan ka dauki hanya ka kauce mata ba ita ce wadda za ta kai ka gida ba karshen ta za ta kai ka zuwa ga wajen abokan gaba ka zama nama ka zama bawa an mai da kai bawa kenan ko kuma kana cikin tafiya ta kai ka zuwa ga ungurmin daji namun daji su cinye ka saboda ka hanya a wajen su hanya mai kaiwa ya zuwa ga tsira tafi komai kima a wajen balaraban a wannan zamani to shi yasa wato shi ya tabbata hanyar da shi ya dauka ba hanya ce mai bullewa ba amma ina ma da ya sani da za a sake mai da shi sai ya bi hanyar da yake tare da manzo ya san hanyar manzo mai bullewa ce to shi yasa aka kawo da uslubin ittakhadtu ma'ar rasuli sabai kuma aka kawo da ma'anar al-ittikhad mai nuna kan cewa ruko kamkam dan ya nuna tabbata akan hanyar da babu karkacewa komai kankantarta domin ita karkata idan ta zamanto yar kankanuwa in tafiya tayi tafiya sai tayi girma wato kamar layi ne idan ka zana straight line wanda suke geometry za su san wannan in ka karkace da degree daya in tafiya tayi tafiya wannan digirin daya bambanci tsakanin sa da miƙaƙƙiyar hanya din sai kaji ya kai mulamulai karkata komai kankantarta wato baudewa ce daga hanya da Allah ne kadai ya san inda za ta jefa ka to shi yasa sai an aka kawo al-ittihad wato na rike tare da manzo akan tafarki kamkam ina ma da haka nayi ya ci gaba da cewa ya wailata wannan wato dukkan azzalimi ranar alkiyama sai yayi nadama akan da'arsa da yayi ma badadinsa wanda yake nuna masa soyayya a nan duniya ya saba yayi masa da'a sabanin da'a ga manzo ya wailata wato ya halaka ta laitani lam attakhid fulanan khalila ina ma ban riki wane ya zamanto shine badadi na ba laqad adallani ani dhikri ba'da idja'ani wallahi na rantse da Allah ya batar da ni gabarin alqur'ani bayan shari'ar sa ta zo mu wato yayin da zai yi wannan ya gane cewa ina ma da ya bi hanya tare da manzo sai kuma ya barranta da waɗanda suka zamanto su ne suka raba shi da hanyar manzo a nan duniya su ne badadansa al-khalil wato shine wanda kake sansa a cikin kuma soyayyar tasa an ce daga takhallul ne wato soyayyar sa ta ratsa cikin zuciyarka bata bar komai ba a cikin zuciyarka face ta shiga ma'ana ta biyu ta khalil shine wanda yake kake so ka zamanto kana bin sa kana koyi da shi sau da kafa saboda kaya ba da kyawawan dabi'unsa to shi yasa ne akan wannan ma'ana ne ta biyu ibnu ashur ya fitar da ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace law kuntum muttakhidan khalilan min ahli ad-dunya lattakhadtu law kuntum muttakhidan min an-nasi khalilan lattakhadtu ababakrin khalila walakin sahibakum khalilur rahman da zan dauki badadi cikin mutane da abubakar zan dauka badadi na amma sahibunku yana nufin kansa kenan sallallahu alaihi wasallam badadin Allah ar-rahman cewa ma'anar al-Khalil din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wanda zai sanya shi ya zamanto masa ya yaba da kyawawan dabi'unsa da baya so ya saba masa yana so ya zamanto a cikin irin hali irin nasa to da akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauke shi da wannan matsayi ya zamanto ya mayar da kansa yana bin al'ada da tada irin tasa da Abu Bakar ne amma ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana bin kamalar wani in ba Allah ba sai dai ya bi kamalar Allah shine ma'anar walakin na sahibakum khalilur rahman wato ba zai yiwu ba ya zamanto wani ya kai matsayi na alkhairai da zai rinka kokarin ya zamanto a bisa tafarkinsa da tadarsa in ba Allah ba kuma wannan ishara ne ga cewa duk cikin al'umma babu kamar Abu Bakar domin har yayi gurin a ce da akwai wanda ya cancanta ya mayar da shi samfuri wanda zai zamanto akan hali irin nasa to da Abu Bakar ne amma ba zai yiwu ba saboda shi Allah shine kadai zai zamanto masa wannan sallallahu alaihi wasallam to shi wannan azzalimi ranar alkiyama in ya kira ma kansa asara sai ya ce ina ma da na sani ban daukiwa ne ya zamanto shine badadi na ba laitani lam attakhidh fulanan khalila ban daukiwa ne ba ba an buci sunan sa ba dan wanda yake nuna ishara ga wannan kissa wato shi azzalimi anan shine Uqbata bin Abi Mu'ayt yana kuka yana cewa da na sani da ban dauki Ubay ibn Khalaf ya zamanto shine badadi na ba amma saboda kazamai ne bas cancanci an baci sunan su a cikin alkur'ani ba sai aka ce fulan a ishara ga cewa duk wani badadin azzalimi ya shiga ciki shi ma fulanu ne to zai mutum azzalimi zai ce ina ba ban dauki wani ya zamanto shine badadi na ba wato wanda ka hada kai da shi akan ya raba ka da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ka bi nasiharsa da shawararsa wajen kin bin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil mutun yana kan addinin badadin sa dan haka mutun ya duba ya gani wane ne zai zamanto badadin sa abokinka wanda yake ba abin da yake raba ku sai kwanciyar bacci to kana kan addinin sa dan haka ka dubi wane ne zaka zamanto akan addinin sa anil mar'i la tas'al wa sal an khalilihi kada ka tambayi mutum ka tambayi wane ne abokin sa ka gani in ka ganshi to akan samfurin sa yake in na kirki ne shi ma na kirki ne inna tuyura ala amthaliha taqa'u tsuntsaye za ka ga kowace sheka tare suke wanda suka zamanto tare balbelu haka za su hade tare kowane irin tsuntsaye tare suke saboda haka wanda ka ga wanda ka dauka ya zamanto shine badadin ka kullun kuna tare to kana kan addinin sa tare kuke dan haka ka duba ka ga wanda zaka dauka in mutumin kirki ne to kai ma zaka dole zai tasiri akan ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abokin zama kyakkyawa abokin zama nagartacce kamar mai rike da turaren almiski ne kamar mai sayar da turaren almiski ne idan bai san maka ya dan shafa maka ba kanshin zai same ka in ka fita sai ka ji an ce kai kaji sai ka ce an shafa maka turaren miski nan ku ba wanda ya shafa maka kawai ka zauna kusa da mai sai da turaren miski ne shi kuma mai mummunan aboki kuma kamar mai zama ne a wajen mai zuga zigi idan bai kona maka kaya ba to bakin hayakin karfan zai sa kayan ka su baki kirin in ka tashi ka fita to shi yasa ka zamanto tare da mutanen kirki in ka zamanto tare da watsatsu to sai su raba ka tare da mutanen kirki rana alkiyama ka zo kana nadama kana cewa ya laitani lam ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila sannan ya kara fada yace laqad adallani anil dhikri ba'da idja'ani ya batar da ni ga barin adh-dhikr wato alqur'ani an kira shi da suna adh-dhikr wanda ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani kenan saboda ma'ana adh-dhikr tunatarwa wa'azi ya batar da ni ga barin wa'azi babu wa'azi kamar na alqur'ani Allah ta'ala ya ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani ga duk wanda yake jin tsoron wato narko na daban tsoro na inji Allah kuma daga cikin ma'anar adh-dhikr shine ash-sharaf daukaka wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun shi alqur'ani daukaka ne gare ka da mutananka kuma da sannu za a tambaye ku wato ya batar da ni gabarin abinda zai kawo min daukaka shine ɗaya daga cikin ma'anonin alqur'ani kenan dan Allah yana kawo daukaka da shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yarfa'u bihadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah yana daukaka mutane da wannan alqur'ani ya kuma tozarta waɗansu mutane da alqur'ani alqur'ani sanadiyar daukaka ne to daga cikin da na sanin da azzalimi zai yi rana alqiyama shine yace wato badadinsa da ya hadu da shi a cikin kafirci suka hadu suna izgili suka hadu suna ba'a ga addini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani ga mu'minai to rana alqiyama daga cikin da na sanin da zai yi yace ya batashe ni gabarin wato abin da yake shine zai kawo min daukaka ba'da idja'ani bayan ya riga ya zo mu nan sai yace ba'da idja'ani ya zo mu almaji ana yawanci a alqur'ani ana amfani da shine ga zuwa wanda ga abin da yake zuwa da alheri sabanin al-ityan shi al-ityan fil galib a galibi wato yana zuwa akan wato abin da yake mummuna wa atahumul azabu min haythu la yashkurun azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani amma al-maji'u kuwa kaga aka ce idza jaa nasrullahi wal fath wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa to nan ma sai yace ba'da idja'ani bayan ya zo min wato kenan ba shi da wani uzuri akan barin alqur'ani domin ya samu tabbaci da tamakkuni akan yayi ruko da alqur'ani saboda shi balarabe ne kuma alqur'ani nan ya ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi shekaru sama da 40 ya san shi duk wannan abin sa tare da shi amma dan hura kunnan wani wanda ya bi shi akan ba akan koman komai ba ya je ya bi shi har ya hana shi wannan damar da take da ake da ita ne yayi tadabburi ya kuma saurari alqur'ani sauraro na karba domin duk wanda zai tsaya ya kasa kunne ya ji alqur'ani kuma ya tadabburi akan ayoyinsa to ko Allah madaukakin sarki zai bude masa kofar fahimta إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد شيء القرآن وأزيني جوانده يكي ده زوجيا كو كما يميك أكون ننسي سورارا كما ينا نن ينا شهيدا واتو زوجيا ستنا تكين أبنده يميك أكون ننسي دومين يجي شين ينا تدبر سورا هكا أبن با سر كل بني تو سنة الله يكي وكان الشيطان للإنسان خذولا وانما جنر الله يكي حقيقة شيطان mai tsananin tabarwa ne ga dan adam wato zai barranta daga gare shi lokacin bala'i zai barranta daga gare shi lokacin bala'i shedan wato ba uwar goyo bane ba zai taba yi maka abin da zai kai ka ga tsira ba komai kankantar tsira duk biyayyar da kake masa duk san da kake masa duk kasancewa dan rundunar sa kuma yana nan cin dunduniyar ka yake kun ga wannan ya zo da sigar alkaun domin a nuna tamakkunin tabbatar shaidan a cikin tabar da dan adam alkhidlan shine randa mai neman taimako yake neman taimako ka hana shi taimako wato randa kake neman tsira to shi kuma lokacin nan shaidan zai tabar da kai to shaidan haka yake ga dan adam Allah yana yawan maimaita mana wannan dangane da shaidan to kun ga dai gashi dai a cikin wannan hali shedan ya zo mashi Uqbah bin Abi Mu'ayth ya ziga Ubay ibn Khalaf ya zo ya gaya masa yayi biyayya a gare shi to ga abin da zai faru gare shi ranar alkiyama Allah yana hikaita mana wato kamar sura alkiyama ce aka kawo ta yanzu gashi ta tashi yana fada ana ganin wato tunda abin da zai faru a wajen Allah kamar ya faru ne to gatan alqur'ani kenan a kaddaman mana da irin wannan sura dan mu gani saboda mu kuma aka kawo ta da sigar kowane azzalimi haka al'amarin zai faru a gare shi kuma karshen al'amarin ga baki daya shedan aka bi to shi ko shedan mai tabarwa ne ga dan adam na'am
wa rasulullahi ya rabbi inna قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
الله جل وعلا يأتي وقال الرسول من زو يأتي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من زو يأتي يا أبنجينا حقيقة متانينا sun riki wannan alqur'ani abin kauracewa wato abin yasarwa da ba sa waiwayan sa ma gabaki daya wannan Allah madaukakin sarki a tafi yayi akan maganganun da mushrikai suke fada akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da munasaba da cewa laqad adallani anil dhikri ya batar da ni gabarin ambato to ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada dangane da matsayin mutanen sa akan wannan ambato yace manzo ya fada yana kai kuka zuwa ga Allah a nan duniya ne tun a nan duniya ko kuma a lahira ne Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai kukansa ga Allah ya ubangiji na hakika mutane na sune quraish wato su da rufe komai cancantar siru wato su kama alqur'ani su kankame shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika shi alqur'ani daukaka ne gare ka da kuma ga mutananka to amma maimakon haka sai yace ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun dauki wannan alqur'ani abin kauracewa idan ana in yana karanta shi sai su zo su fara lago sai a fara hayaniya a zo a kama ba da labarurruka na dare 1001 labarurrukan Rustum da Isfandiyar tatsuniyoyi abinda yake fada shi ma wai a ce tatsuniyoyi ne sun ce sihiri ne sun ce waka ne sun ce hauka ne duk abinda zai dauke mutane daga alqur'ani har cewa suke yi idan kuka shiga idan ka shiga idan baki suka zo ku dauki auduga ku sa a kunnanku duk inda kuka ganshi ku sa auduga a kunnan kar ku ji duk wanda ya ji maganar sa wani irin sihiri ne da zai raba uba da da ya raba miji da mata maganin abin karka ji kawai ka sa auduga ka toshe akwai kauracewa irin wannan alqur'anin da shine zai kawo musu daukaka to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kukansa zuwa ga Allah dan a nuna mana duk abu idan yayi tsamari ka kai kuka zuwa ga Allah kamar yanda annabi Yaqub yace innama ashku batti wa huzni ila Allah ina kai kukan bakin ciki na da shakawata shakwata karata ina kai wa bakin ciki na da baci da huzun dina da nake ciki juyayin bakin ciki na ina kai kuka ne zuwa ga Allah to haka nan ma duk wannan abin ya damu manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake fada ga abin da yake fada to wannan yana daga cikin kaurace mar alqur'ani wato mutum ya san alqur'ani yake aiki da shi shi ma zai fada cikin wannan saboda haka ka kiyayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai kukanka wajen Allah ka san alqur'ani ka ki aiki da shi ko ka san alqur'ani ka ki tashi kai sallah da shi in ka kwanta bacci sai rana ta hudo sannan zaka tashi kai sallah kuma gashi ka san alqur'ani saboda haka duk wanda ya dauki tafarkin haddal alqur'ani ya san nauyi ne yake dauka kar ka zamanto wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin kamar haka wato kamar yanda muka sanya maka magauta a cikin waɗannan suke kaurace maka suke wargi da wasa yayin da kake karatun Al-Qur'ani tamkar haka ne muka sanya ma kowane annabi magauta daga cikin mujrimai wato mushrikai masu yi ma Allah raifi dan haka kai hakuri kamar yanda su ma suka yi hakuri wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kuma ubangijinka ya isa mai shiryarwa kuma mai taimako a gare ka ya ishe ka wato wanda zai shiryar da mutane ya zuwa da su zo su saurari alqur'ani yayin da su suke kore mutane to ya ishi ubangijinka shi ya kawo waɗansu su zo su saurare ka sai ku Allah ya kawo mutanen Madina duk zigar da ake yi kuma suka zauna suka ji alqur'ani sai ku Allah ya rinka kawo mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga cikin addinin Allah gungu-gungu kuma har yanzu babu abin da yake sa mutane suna shiga cikin addinin musulunci irin alqur'ani. Lokacin da aka yi 9/11 an ce babu, sai da aka rasa nushar alqur'ani a kantinan bookshop na America, saboda kowa so yake ga alqur'ani. Har yanzu mutane alqur'ani ne yake jan su zuwa ga musulunci. Saboda haka Allah ya ishe ka mai shiryarwa, shine zai shiryar da mutane zuwa gare ka, zuwa ga alqur'ani. Har yanzu kuma mutane haka ake karantarwa, Allah yana shiryar da mutane, yana bude zukatan su da hasken alqur'ani. Wannan sira kuma Allah ya ishe ka mai taimako, baka bukatar su, Allah ya ishe ka wanda zai zamanto mataimaki gare ka akan su. Kuma sai in Allah madaukakin sarki ya so taimakon ka daga inda baka tsammani, daga abinda ake ko aka fi komai wato ganin raunin sa, anan Allah madaukakin sarki zai baka taimakon sa. Domin Allah madaukakin sarki shine mai cikakken karfi, shi yasa yace wakafa bi rabbika, ubangijinka ya isa. To duk wanda ya san Allah kuwa ya san Allah madaukakin sarki isassa ta isa. To wannan tasliya ne, rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ya kunshi gargadi ga ƴan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wato ayi riko da wannan alqur'ani, da kuma kan cewa idan ka san shi ka kyale shi, to ka sani tabbas Allah zai kawo waɗansu wanda zai shiryar da su. Kana gani Allah ya ba su izza da alqur'ani, kuma Allah ya taimake addinin da su, kai kuma sai dai ka zamanto dan kallo, sai dai ka rinka cewa ai mu ma da mu akai, duk da mu akai wannan, duk wani irin yawon wa'azi ne ba ai da mu ba, bayan daga baya ka zo ka bari. Allah madaukakin sarki ka kiyashe mu da mummunan karshe. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف wala yarhamuna. Akwai ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, muna roƙon Allah ya gafarta musu. Akwai Hajiya Salamatu Bayero goggonmu nanan garki, Allah ya mata rahama. Akwai Alhaji Ibrahim Muhammad ya kasai, shi ma da mahaifiyarsa ta rasu jiya, Allah ya gafarta mata. Akwai ɗan uwanmu Malam Abba Uwaisu na Galadanci, shi ma jiya Allah ya masa rasuwa, muna roƙon Allah ya gafarta masa. Allah ka sanya su a cikin ƴan aljanna, Allah ka haska kabarinsu, Allah ka ba su ni'ima a cikin kabarinsu, ka sadar da su da shaitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba su albarkan mutuwa a cikin azumi ya rabbal alamin. Allah mu kuma ka sanya mu cikin waɗanda ka ba mu tsawon rai a rayuwarmu, da kuma kyakkyawan aiki a cikin ayyukanmu, ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ya arhamar rahimin. Allah waɗanda suka yi kokarin ciyarwa a cikin wannan wata, Allah ka karba daga gare su, Allah ka rubanya musu ladan su. Duk wanda suke hidima ga majalisan karatun alqur'ani da masallatai da bayin Allah, ya Allah muna roƙon ka karba daga gare su, Allah ka rubanya musu ladan su a nan duniya da lahira. Allah ka yalwata mana arzikinmu, Allah ka yaye tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma. Allah wannan tsananin zafi Allah ka yaye mana, Allah ka shayar da mu, Allah ka bamu damuna mai albarka, Allah ka bamu damuna mai albarka, Allah ka bamu ruwa mai albarka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.